بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yammacin Asabar 20 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 4 ga watan November shekarar miladiya ta 2023. Wannan shine kasad na 337 cikin jirage kasusun karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، وندى أكبسني دسونا ابن قيم الجوزية الشيخ الإسلام رحمه الله، وندى لتافينا زاد المعاد موسوعة لنتاريه منزان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، لتافينا نقومي دروانكا دنجني دا واتو تاريه منزان الله صلى الله عليه وسلم درايوسا دا لدبر al'amuransa da bayani akan yadda ya gudanar da hulɗoɗinsa. Malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziya akan wannan aiki, musamman lura da cewa Ibn Qayyim ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'adi ne a halin tafiya a ƙasar Makka, nesa da iyalansa, nesa da littafansa. Allah ya saka mishi da alkhairi. Idan ba manta ba, muna bibiyan malam inda yake mana dabdala game da hukunce-hukunce na alƙalanci waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke su, waɗanda ya zartar. Yana magana akan fa'idojin da ke cikin hukunce-hukuncen da suka shafi abin da ke da alaƙa da hukuncin zina da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke musu ma'iz da al-ghanibiyya. Allah ya gafarta musu. Za mu tashi inda yake cewa annahu la yajibu sabbu ahli al-ma'asi idha tabu. Mun ji cewa bai halasta a zagi masu laifi idan sun tuba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato Khalid ibn al-Walid cewa kar ya zagi wannan mata a lokacin da ake jefe ta da jini ya fallatsa mishi bayan ya jefe ta da dutse. Saboda haka ba daidai bane zagin masu laifi da aibata su bayan sun tuba. Wa annahu yusalla ala man qutila fi haddiz zina. Haka nan kuma mutumin da aka kashe shi ta hanyar haddi da aka yanke mishi na zina, to musulmi ne. Za kuma ai mai sallah yadda ake wa kowa sallah ta jana'iza. Wa annal muqirra idha istaqala fi afna'il haddi wa farra. Haka nan mutumin da ikirari yayi yace yayi laifin zina, sai aka zo ana mai haddi, sai ya sheka da gudu, to shine istaqala, wato ya janye yaddar da yayi, yayi ya janye magana da yayi kenan a lokacin da ake mai haddi. Wa farra, ya ruga da gudu, turika, to za a kyale shi, ba za a je a kamo shi ba. Walam yutammam alaihi, ba za a cika masa ba. A wata nuskan walam yutammam alaihi alhaddu, to lafazin alhadd bai cikin asalin kofin da malam ya rubuta, an ƙara shi ne kawai saboda zancen ya tafi daidai. Faqila li'annahu ruju'un, sai malamai suka ce me yasa ba za a ƙara samushin ba. So wasu suka ce saboda gudun da yayi ya nuna cewa ya dawo daga rakiyar maganar da yayi. Waƙila, wasu suka ce li'annahu tauba qabla takmilil hadd, wasu suka ce saboda tuba ce, ya tuba ne kuma ba a riga an gama haddin ba. Fala yuqamu alaihi kama law taba qabla shuru'i fi, saboda haka ba za a tsayar mai da haddin ba kamar inda tubar ta auku ne kafin a fara. Wa hadha ikhtiyaru shaykhina, wannan shine zaɓin Ibn Taymiyyah kamar yadda yake cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 16. Wa anna ar-rajul idha aqarra annahu zana bi fulanatin fala yutammu alayhi haddul kazfi ma haddiz zina. Idan mutum yace yayi zina da wance, ita kuma bata yadda ba, kaga yanzu a haƙƙin ta kazafi ne kenan, a haƙƙin shi wato itirafi, ikirari, to haddi ɗaya za a yi mishi, haddin ikirarin zina shi za a yi mai, ba za a haɗa mishi da haddin kazafi ba. Wa anna ma qubida min al-mali bis-sulhi al-batili batala batilun yajibu radduhu. Idan mutum ya anshi wata dukiya a a bisa wata yarjejeniya ta zalunci wannan dukiya da ya karba barna ce ba daidai bace kuma za a mayar ina aka ciri wannan shi annabi yace za a mai maka da awakinka baban wannan yaron shi za a mai maka da awakinka da ka bayar da baiwar da aka ce ka bayar duk za a mayar maka saboda ba a karba bisa dokar da shari'a ta yadda a karba ba wa annal imama lahu an yuwakkila fi istifa'il haddi kuma shugaba yana iya sanya wakilci ba dole sai yayi da kanshi ba aikin gabatar da haddi haƙƙin sa ne amma yana da ƴancin ya sa wani wakili cikin mataimakansa ko ma'aikatansa ko waɗanda suke da wani office na musamman game da haka wa anna thayyiba la yujma'u alayhi bayna al-hajj jaldi wal rajm sannan kuma wanda ya taba aure in yayi zina ba za a hada mashi hukunci biyu ba hukuncin wato bulala da hukuncin kisa ba dai annahu sallallahu alaihi wasallam lam yajlid ma'izan wala al-ghamidiyata saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ma'iz bulalan nan guda 100 da wannan mata ba ai musu ba walam yu'mar unaysan an yajlid al-mar'ata allati arsalahu ilaiha haka nan wancan matar da aka aika ta ita ma aje a jefe aka aika unays je jefe ta ita ma ba a ce sai an mata bulala ba wa hadha qaulul jumhur wani tace maganar mafi yawan malamai wa hadithu ubadata akwai hadisin ubadata dan summit da yazo da lafazin khudu anni ku riki wannan daga gare ni qadja alallahu lahunna sabila Allah ya kawo hukunci game da matsalar waɗannan mazinata annabi yace as-sayyibu bis-sayyib jaldu mi'atin war rajul bazawari da bazawara idan suka yi zina za a yi musu bulala 100 sannan kuma a jefe su wannan hadisin malam yace mansukhun an share hukuncin shi ta fuskar bulala din fa inna hadha kana fi awwal al-amri inda nuzuli hadd az-zani wannan hadisin ya zo ne a farkon al'amari sanda aka saukar da haddin zina thumma rajama ma'izan wal ghamidiyata sannan daga baya ne kuma a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefe waɗannan mutane guda biyu walam yajliduhuma ko ba a rubuto cewa an musu bulala kafin a jefe su ba wa hadha kana ba'da hadisi ubada bila shak wannan kuma ya faru ne a bayan hadisin ubada babu shakka akan haka malam yace wa amma hadisi jabirin fi sunani shi ko hadisin jabir wanda yake cikin as-sunan anna rajulan zana fa amara bihi nabi sallallahu alaihi wasallama fujlida al-hadda thumma aqarra annahu muhsanun fa amara bihi farujim wani mutum yayi zina sai annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka mishi bulala haddin zina bulala 100 sannan daga baya kuma sai ya furta cewa shi fa ya taba yin aure sai aka ce to a jefe shi faqad qala jabirun fil hadisi nafsihi a wannan hadisi jabiru yace innahu lam yu'lan bi ihsani farko ba a san cewa yayi aure ba fajuli da shine aka mishi bulala thumma ulima bi ihsanihi sannan aka san cewa yayi aure farujima sai aka jefe shi rawahu abu daud ya rawaito wannan hadisi sai dai hadisi ne wanda yake malamai sun yi maganganu a kansa amma abin da yake magana mafi inganci bayan an ana ta abin nan wato ibnu jurayjin dake cikin sa da an ana ta abin nan abu zubair daga jabir to duk bayan wannan magana mafi inganci shine hadisi ne mauqufi wato kissa ce ta faru aka waqafa ta ga shi jabiru kamar yadda al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i ya ambata a cikin as-sunan al-kubra ta shi wa fihi a cikin wannan kissa akwai annal jahal bil uqubati la yusqitu al-hadda idha kana aliman bit tahrim rashin sanin menene uqubar da aka tanada akan laifi kaza to bai sauke maka hukuncin indai ka san cewa haramun akwai banbanci tsakanin sanin hukuncin haramci da sanin hukuncin menene abin da zai biyo baya ina malam ya cire wannan fa'idar yace fa inna ma'izan lam ya'lam anna uqubatahu al-qatl ma'iz wanda da yaji jifa yake cewa mutane na ne suka yaudare ni su suka ce mun je gun annabi zai yafe min kaga ya san haramun ne tunda an tambaye shi haramci yace ya sani ataitu min ha haraman ma ya'ti ar-rajulu min imra'atihi halalan kaga ya san hukuncin haramci amma bai da idea akan gravity na punishment din to rashin sanin menene punishment din abin da kai amma ka san laifi ne bai fitar da kai kamar misali mutum ne ya san da dalibi ya san cewa sata jarabawa ba kyau a makarantu, amma shi bai san an kama mutum Quraisha yake misali, to wannan ba zai san in ya sata jarabawa a ce to tunda bai sani ba kyale shi, babu wani kyale shin da za a yi, ko ba haka ba, ba wani kyale shin da za a yi dan yayi abin da yake haramu. To haka idan duk musulmi wanda ya rayu a ƙasar musulmai, ko malami ne ko ɗalibin ilimi ko gama gari ne ko jahili ne, ba shakka ya san haramcin zina, amma wannan ba dole ne ya zama applicable ga sababbin musulunta ba, kamar da makwatanta ran sababbin musulunta da waɗanda suka shigo addini kwanan nan, da wanda suka rayu a inda mu'amalar zina ba komai bace, in kana ambatan musu cewa alaƙar jinsi wajen aure ba kyau, haramun ne, sai su ta mamaki. Wanda yake tafiye-tafiye watakila ya taɓa ganin wannan, sai su ta mamaki, ai su soyayya suke ɗauka abu. To kaga wannan shi bai san hukunci ba ne gaba ɗaya. To wannan idan san da ya musulunta farkon musulunta, sai ya samu kanshi a cikin ya ci gaba da abin da dama ya saba kafin ya musulunta kenan. To an kama shi, shi alƙali yana da hurriyar yayi istihadin cewa to wannan jahili ne game da al'amarin zina gaba ɗaya, sai ya mai ta'ziri, ya mai wa'azi, ya ja kunnen shi, to daga nan kuma ya sani in ya sake komawa to daban ne hukuncin kuma yanzu. Allah ya tsare mu. Malam ya sake cewa walam yuskit hadha al-jahlu al-hadd anhu, wannan jahilcin bai kawo mishi da haddin ba. Wa fihi annahu yajuzu lil-hakimi an yahkuma bil-iqrari fi majlisi, alqali ya samu ya tabbatar da hukunci ta hanyar ikirari nan take da zarar mutum yayi, shine ma'anar fi majlisi. Wa illam yasma'ahu ma'ahu shahidan, koda ko babu wasu shaidu guda biyu da suka ji tare da shi, shi kadai ya ji, ko akwai shaidu duk ɗaya ne. Nassa alaihi Ahmadu, Imam Ahmad ya faɗa haka karara a cikin masail ɗinsa a riwayar Harbu, a riwayar Harbu ya zo haka yace, fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqul li unais fa in i'tarafat bi hadrati shahidaini farjimha, da nabiy sallallahu alaihi wasallam ya aika unais je jefe wannan mata, bai ce mishi sai ta yi itirafi a gaban shaidu ba, annabi ya wadatu da shaidar da wato aka bayar a kanta cewa an faɗa da ita aka yi, kuma da aka je ce ai fa in i'tarafat, in ta yi itirafi, kaga ta yi itirafi yanzu a gaban wakilin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma aka mata hukunci bi mujibi zalika da ikraf, wa anna al hukuma idha kana haqqan mahadan lillahi lam yashtarit ad da'wa bihi, yashtarit ad da'wa bihi ila al hakim, sannan hukuncin da wato yake haƙƙin Allah ne, haƙƙin Allah ne zalla, malan tambaye da kai da safi, zina laifinta haƙƙin Allah ne zalla, shi sa alƙali zai iya hukunci a kai ba tare da da'awa ba, ba tare da wani ya zo ya yi filing complaint. Ko mun gane, idan ku haƙƙin wani ne kamar haƙƙin ƙazafi, kamar haƙƙin bashi, kamar haƙƙoƙin ƙisasi na jina ne, to alƙali ba zai fara proceeding ɗin ƙarar ba sai masu wannan haƙƙin sun zo sun yi filing complaint. Allah sa mun gane. Shi sa gwamnati take da wakili wanda yake wakiltar duk al'umma wajen filing complaints, filing ƙararraki na haƙƙoƙinsu, shi ne attorney general. Attorney general na jiha ko na ƙasa aikin shi kenan, yana da wakilai, kuma shi ne za ka ji ana cewa prosecutor ko wane ne wanda zai je, ko lawyer gwamnati zai je a madadin wani da aka kashe mishi ɗa, ko aka kashe mata miji, ko aka kashe musu ɗan uwa. In an je kotu, lauyan da zai shigar da ƙara lauyan gwamnati ne, a madadin commissioner ɗan sanda, ko a madadin mai sunan shi attorney na jiha ko makamancin shi, gwargwadon dai yadda suke abubuwansu. Alƙali ne da ƴancin ya proceed wannan ƙara, sai in akwai ɓangaren masu ƙara. Ina fata mun gane. Malam ya ce, wa anna al-hadda idha wajaba al-mar'ati, ga wata magana muhimmiya, idan haddi ya wajaba akan wata mace, jaza lil imami an yab'atha ilaiha man yuqimu 'alaiha wa la yuhdiruha, alƙali ya samu damar ya ce a je a yi mata haddin a inda take cikin sirri, ba sai an kawo ta gaban alƙali, gaban mutane ba. Al-Imam Abu Abdurrahman An-Nasa'i, Allah ya ƙara masa rahama, yabo kan wannan hadisin a cikin sunan din shi sai mushi wani babi mai ban sha'awa cewa watar zaman nasa'i ala zalika babu saunil nisa'i an majlisil hukm haka yake a cikin sunan nasa'i babin da ke bayani akan tsare mata daga su daga zuwa majalisa alƙali majalisa alƙali is a public place to duk wani wuri da yake public idan mace za ta iya wadatuwa da sai bata je wajen ba za ta iya wadatuwa da zuwa wajen to yafi mata alkhayi ta wadatu daga zuwa wajen wa qarna fi buyutikum duk inda yake public place kasuwa asibiti kotu ballantana rumfar zabe ballantana filin jiragen sama tashi da sauka ballantana tashan mota da kasuwa duk waɗannan wuraren da ake cakuɗe ɗaya ne ya babu haddi idan mace za ta iya ta wadatu daga zuwa wurin yafi mata alkhairi yafi wa al'umma kuma alkhairi an tambaye Fatima aka ce me ya bafin alkhairin abu ga mace tace Allah tarar rijala wala yara har rijalu kazalika idan mace ba ta ganin maza kuma za ba sa ganin ta yafi mata alkhairi yafi mata alkhairi ba sai an ganta ba ba sai ta fito ba yanzu ko kowace mace da account ɗinta akan Facebook da Twitter da Instagram da wane ne da wane ne tana ta baza effect tana ta fita tana shiga tana ta fafutuka wata da sunan ƴar kasuwa wata da sunan influencer wata ma da sunan abin nan da ake ce musu celebrity wata da sunan bara wata ma da wa'azi duk dai abu ɗaya ne kowa da gurgudan yadda ta fita da gurgudan ta zama fitina kuma ta fitina al'umma wannan kuma fa sunna ce da Allah ya tsara tun da aka guje mata sake ganin badala babu yadda aka yi ana ganin wani ƙauyenci ne mata su zauna a gida ran da nake wani posting na raha cewa da muna yara akwai wani zurbi da mata suke da ake ce ma leke mace ta tsaya a bakin kofa ta dafa abin nan dokin kofa haka ko gefen kofa su dinga lekawa mu muna yara malaman makaranta allo samu suke mu dinga harba waɗannan matan da ba su sa an gansu yara ƙanana fa suku jefe su da dutse ana ganin wannan wani aikin hizba ne shi ma wani amr bil ma'ruf ne wannan ayyukan boka saboda da zaran sun ga motsin yara sai su ruga da gudu su cikin gida wannan shine laifin da mata suke da wanda ake zargin ba sa kyautawa za a iya sakin mace akan shi laifin leke to amma mutane sun san laifin ko ba su sani ba amma dai yanzu ya zama yayi going into extinction ba a aikata shi saboda mata yanzu sun wuce nan a waje suke su ma akwai inda ma ake cewa mata ma suna yin majalisa irin ta maza su fito kan titi su tsaya ko su zazzauna ko su samu wata rumfa suna tattaunawa su ma yadda maza suke na maza ma fa babu kyau annabi ya hana ina kuma ga mata jama'a ku lura da muke ta aran al'adu munana to sannan kuma mata da yawa yanzu suna kasuwanni suna kan hanya suna tafiye-tafiye ayyukan da maza suke yi wanda kowa ya sani al'adancen na maza ne idan ana gogoriyo da mata sai sun yi mata sun shiga ɗan sanda sun shiga soja sun shiga wane ne yanzu haka akwai mata direbobi masu tuka bus da taxi da trailer da kanta ana nan za ka fara ganin mata suna tuka ne da sauri watakila ma akwai a wasu garuruwa ma nan ne ba a sani wannan machine na mai kafa uku nan akwai ko you see mala akwai ayola ko to kaji kuma har sai a zo saboda ɗaurewa ƙarya gindi sai a zo ana fira da su ana nuna cewa waɗannan wasu mata ne masu ƙwazo wanda kamata ya yi musu bulala a kore su gida waɗannan wasu mata ne masu ƙwazo ake gani wato abin ya zama abin yabawa to duk sanda al'umma take yabawa abin da ɓarna ne dole ɓarna ta ci gaba sanda duk wani su ki ɓarna aka ga cewa ba daidai ba ne su kan da yake mata to kaga an kashe ƙarfin gwiwa alkhairi kenan to kuma waɗannan laifuffukan da mata suke yi suna da immediate and remote causes in kana fira da su ko kana jabin adai ake fara da kansu galibi laifukan suna komawa ga mu maza ne maza suke lalacewa su kin abin da ke kansu na hidima har mata su kai ga wannan mazan nan hala iyaye ko mazaje ko wasu waliyai kuma bayan madan mace tana da uba budurwa ce amma ya ki mata abin da ya kamata sai ta je ta nema ita ma ai ga kowa ne ma take ko kuma tana da miji ya ƙin abin da ya kamata shi ma sai ta fita ta nema ko kuma tana da marayu waɗanda suke haƙƙin su ne su kula da marayin nan ƴan uwan uba ko wasu makusanta ko hukuma taki saboda kai ta tarsasu zuwa ga fita wannan aikin to wanda ma ta tsaya akan sana'ar da take halas to an yi sa'a ba ta tsaya akan sana'ar da asalin sana'ar halas ne to wannan an ma yi sa'a ta tsaya akan wannan ayyukan da muke lissafa wannan irin na maza ko kuma wani aiki ma irin na mata amma dai wanda zai ba ta dama kullun tana waje to wannan ma fa da sauki kuma ta fada wata barnar ba to kaga wannan laifukan suna komawa ga maza ne laifukan kuma har ila suna komawa kuma zuwa ga kwaikwayon wasu al'adu waɗanda ba namu al'adun kafirai al'adun turawa al'adun wasu al'ummomi waɗanda ba irin mu nan musulmi Hausawa Fulani Nufawa Yarbawa da sauran mutane suke rayuwa a arewacin Najeriya din muna da al'adu masu kyau waɗanda suka hukunta a tsare mata da muna yara wallahi a ƙasar Bauchi garin mu ni na sani ba dai a nan Zaria ba mata ba sa zuwa anguwa sai da daddare irin yadda ake fara zamanin salaf din nan wallahi na san wannan da wayona a yankunan Azare Giyaɗe da sauransu in kaga mata sun fita to da dare ne kuma waɗannan matan a lokacin ma babu wata ke saka hijab iliminsu bai kai saka hijab ba gele suke sawa amma suna girmama tsari da ake cewa kulle da mazajensu da iyayensu da al'umma duka ba ta yadda da wannan fice-ficen ba idan kuwa kaga mace a waje da rana to tsohuwa ce irin da walƙawa'idun nan ne sa'il lati la yarjuna nikaha to irin su ne wanda ba wanda yake sha'awarsu ko kuma ƴan yara ne ƙanana waɗannan biyun ina gaya maka su ne suke iya zuwa gona su ne suke iya zuwa kasuwa su ne za ka iya gani suna sana'ar sai da abinci ko wani abu makamanci haka amma mace wata ke tana shekarun ganiyar matantakanta budurwa ko bazawara ko mata aure ba za a ganta waje ba wannan na maganan kaman early 90s ne ma early 90s lokacin muna secondary school amma ina yanzu jama'a duwa ga yadda abubuwa suka rikice yanzu a ji wannan ma wani abu ne garibi da ba a san shi ba ya zama ci sai dai a littafin tarihi kawai inda akwai littafin tarihi so kaji imamun nasa'i yayi babu yake cewa babu saunin nisa'i an majlisil hukumi kiyaye mata daga halartar majalisar alkali wanda fa hukunci ne ya shafe ta saboda duk abin da mace za ta wadata yake ruwa mace wanda za ki rayuwar ki ki istigna'i da shi bai zama miki larura ba ki guji wannan abin yafi miki zaman gidan nan da ba a so dai shine alkhairi gare ki shine karamar ki shine mutunci ki saboda in ya zamana a zamanin sahabbai Allah ya ce fa yatma alladhi fi qalbihi marad a zamanin sahabbai fa akwai mutumin da yana da wani rauni a zuciyar shi na cuta wanda in ya ji muryar mace sai kawai shedan ya riya mashi wani abu to yana kuma ga wani zamani wanda ba wannan yana kuma ga zamanin madana wannan wancan fa wani jil ne na mutanen kirki wani jil ne na waɗanda Allah ya yabawa amma Allah ya kawo waɗannan dokoki saboda a tsare a zari'a ta fadawa zuwa ga barka dau din san da aka bar maza da mata suna cakuɗe ɗaya ne ya babu doka Allah babu hukunci duk abin da ya bi baya mutane su zargi kansu kamar yadda muke gani a yanzu Allah ya kyauta wa anna al-imam wal-hakim wal-muftiya yajuzu lahu al-hilfu ala anna hadha hukmu Allah azza wa jal kuma da limami da alƙali da mai fatawa zai iya rantsuwa akan abin da ya tabbatar ya haƙƙake cewa magana Allah ce ya ce na rantse da Allah hukuncin kaza a wurin Allah kaza ne idan ta haɓɓaka zalika ce hukuncin shan giya wallahi bulala ne kaza hukuncin zina wallahi kaza ne hukuncin kazafi wallahi kaza ne so riya da hujja akan haka wa tayaqquhu bila raibi wa tayaqquhu bila raibi kuma ya yakkane haka yana da yaqini akan haka ba tare da hukunto ba wa annahu yajuzu tawkilu fi iqamati alhudud kuma yana da akwai daman yin wakilci wajen tsaida haddoji wajen tsaida haddoji wa fihi nazar yace akwai tantawa da malamai suka yi akan wannan fa inna hadha istinabatu min annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan abin nan wakilcin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi da kansa wa tadammana tadribu almar'ati kama yugrabu ar-rajul haka ne ko wata damana kuma a cikin shi akwai tagribul mar'ati kama yugharrabur rajul a kori mutun daga gari namiji in yayin zina to shin za a kori mace ita ma a cikin nassin an ji cewa ai mata tagribi lakin yugharrabu ma'aha mahramuha in amkana in har zai yiwu in an tashi koratta daga gari shekara guda za a ce ta tafi tare da wani wanda yake mahramanta babanta ko danta ko mijinta ko wanta ko kaninta waɗannan da suke haramun ne ta aure su za ta tafi tare da shi dan ya zama wato ta tafi tare da mahram domin kaidar shari'a ce kaji ba har haka wa illa in ko ba zai yiwu ba fala to sai a hakura da koranta din sai a bi mata wannan hukunci wa qala maliku maliku ya fada kamar da ke cikin almudawwana cikin mujalladinta na uku yace la tagriba ala nisa'i ce a kwata kwata su mata ba sai an kore su tunda masu suna cikin gida da annahunna aura saboda su da ma ana so a boye su ne to in ka ce ta fita ta tafi wani gari kamar ka bata lashi ta je ta wata barnace a wani gari saboda kun san a mazhabin maliki akwai kaida tasaddu zuriya to har ya maliku har ya hango akwai zuriya a nan wajen cewa in ta fita a garin su ma ta yi wannan rashin darajar to yana kuma ka ce ta tafi wani gari kaga sai abin da aka gani kuma ke فصل في حكم صلى الله عليه وسلم على اهل الكتاب في الحدود بحكم الاسلام فصل da ke bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunci ga ahli kitabi yahudawa a madina ya musu hukunci da hukuncin musulunci yace sabata fi sayani wal masanid ya tabbata a cikin bukhari da muslim da littafan masanid annal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa zakara lahu anna rajulan minhum wa mar'atan zanaya suka ambata mai cewa wani mutum cikin su da wata mace cikin su sun yi zina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace ma tajiduna fit tawrati fi sha'anir rajmi sai yace musu to menene a cikin at-taura littafin ku game da al'amarin jefe wanda suka yi zina bayan sun yi aure qalu sai suka ce nafdahuhum wa yujladuna mu abinda muka ji shine an ce za a ci musu mutunci sannan a musu bulala za a zazzage su a yi musu ihu sannan kuma sai a musu bulala fa qala abdullahi ibn salam sai wannan sahabi wanda da ba yahudi ne Allah ya kara masa yadda abdullahi dan salam sai ya ce kadabtum ƙarya kuke inna fi har rajma lalle a cikin at-taura akwai bayani na rajul fa atau bit taurati sai suka bude at-taura fa nasharuha sai aka bude ta fa wada ahaduhum yadahu ala ayatir rajul sai wani ya sa hannu ya danne daidai bayanin rajmur saboda ha'inci irin na bayahudi fa qara'a ma qablaha wa ma ba'da sai karanta gaba ya karanta baya ya tsallake ayar da take bayanin fa qala abdullahi ibn salam irfa yadak yace dage hannunka makiri dage hannunka farafa ayadu yana dagewa fa idha fiha ayatul rajm sai ga ayar fa qalu sadaqa ya muhammad suka ce eh gaskiya ne abinda wannan namu na dadin ya fara inna fiha ayatul rajm fa'amara bihima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farujima sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni aka jefe su wannan yana cikin bukhari da muslim malam yace fa dadan manar hadhihi alhukumatu anna alislam laysa bi shartin fil ihsan wannan hukunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yana nuni ga cewa ba musulunci ba sharadi bane mutun ya zama musulmi baya cikin sharadin musulmi da za a yi mai wannan hukuncin ba sai ya zama musulmi ba wa anna adh-dhimmiyya yuhassinu dhimmiyata sannan kafirin amana namiji idan ya auri kafirar amana ta mace to dukkanin su sun mai da junan su muhsinai tare cewa an daura auren ne ba irin daurin auren musulunci ba ba irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama akhaztumuhunna bi aqdillah kun yi riko da su ne a matsayin mata da alƙawarin Allah wa akhadna minkum mithaqan ghaliza misali to an aka daura aure ba wasu mutane wanda ba musulmai ba a cikin wani addini wanda ba musulunci ba in suka rayu a cikin musulmai za a kalle su a matsayin mai mata namiji da mai mata ta mace Mr and Mrs duk da yake auren su ba irin na musulmai bane kuma haka inda za su musulunta za a tabbatar musu da auren su ba sai an ce su sake daura aure ba ina fata mun gane malam ya sake cewa وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي الإمام أحمد الشافعي دك إزوا جوانا سكت في كمال كتكن الأم تال الإمام الشافعي ومن لم يقول بذلك ما لم عندك مسكت آآ أورن دأكي بإرن نمسل ميبا بميد سومه سني اختلفوا في وجه هذا الحديث تزكي سأباني أكن يداس فسر وانا حديثا فقال مالك في غير الموطع الإمام مالك أو جموطع يفد وانا مغر معنا أتكي مدوانا يشي لم يكن اليهودياني haka yake a cikin nuskar shi malam nan amma wata nuska yazo da lam yakuni liyahudu bi ahli zimmatin wadannan yahudawan guda biyu mace da namijin da suka yi zina ba ahli zimma bane wallahi fi sahih al-bukhari annahum ahli zimma amma dai a cikin bukhari an ce ahli zimma ne wala shakka anna hadha kana ba'da al-ahd alladhi waqa'a bayna nabi sallallahu alaihi wasallama bayna nabi sallallahu alaihi wasallama wa bainahu ba shakka wannan kuma dole a ce ya faru ne wato bayan alƙawarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin yarjejeniya tsakanin shi da su wanda ta faru ne a farkon al'amarin zuwan shi Madina walam yakunu idza ka harban a lokacin basirga sun warware alƙawarin aka koma ana yaki da su ba kaifa waqad tahakamu ilai ya ma zai kai tunanin cewa lokacin da aka fara yaki da su ne alhalin kuma gashi sun kawo mishi hukunci domin san da ake yaki da shi ba za su samu zarafin su kawo mishi ƙara ba waradu bi hukmihi kuma suka yi da hukuncin sa وفي بعض طرق الحديث او سدا daga cikin hanyoyin hadisin wasu daga cikin hadisin kamar yake cikin sunan abi daud annahum qalu sun ce idhabu bina ila hadha an-nabi ku zo aje wajen wannan annabin fa innahu bu'itha bit takhfif ai an aiko shi da sassauci sun san wayadaw anhum israhum wal aglal lati kanat alayhi ai addinin shi akwai sassauci addinin shi mai rangwame ne hala ya zama akwai wani rangwame da za a samu to neman rangwamen nan shi ya ingiro su wafi wadi turki annahum da'awhu ila baiti midrasihim a wata riwayar wanda ita ma Abu Dawud ya ruwaito ta aka ce sun kira shi zuwa ga gidan midrasihim wato majalisin inda suke karatu je na fassara wannan kalmar da kuskure nace wani mai suna midras kamar madrasa ne wurin karatu wurin taruwa ayi karatu kamar majalisi haka ko wata rumfa ko wani gida da ake haduwa ana karatu ko ana wa'azi ko aji misali shine midras fa atahum wa hakama bainahum aka ce anan annabi yazo sai musu hukunci fahum kanu ahal ahadin wa sulhin bila shakk lalle babu shakka wadannan yahudawa wadanda ake zaman lafiya da su ne a lokacin ana sulhu da su babu shakka وقال طائفة أخرى وسكم على من سكتي إنما رجمهما بحكم التوراة يا مسجيفاني يا جيفي سني دو كنتم التوراة قالوا سكتي وسياق الكسة صريح في ذلك سياق الكسة يتبت الدهكا سود أي التوراة أكبولي آكرانتا لذلك مسو كنت وهذا مما لا يجدي عليهم شيئا البتة وانهم كما باونه ba wani dalili ne ba da za a karba fa innahu hukmun fa innahu hakama bainahum bil haqqil mahab a annabi ya musu hukunci ne da tsantsar gaskiya sai aka sa'a kuma ta dace da abin da ke cikin at-taura kamar da Allah ya ce fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum idan suka zo suka ce suna so ka musu hukunci ka musu hukuncin ko kuma in ka so ka ce ku tafi ku bani waje sai Allah ya ce wa in tu'rid anhum da zaka ce ba za kai musu ba falan yaduruka shay'a babu abin da za su cutar da kai shi in zaka musu kunci ku ba sai aka ce wa in hakamta bainahum ha fa hukum bil adl idan zaka musu kunci fa hukum bainahum bil qist afwan fa hukum bainahum bil qist idan ku zaka musu kunci sai kai musu hukunci da adalci to me adalci shine qur'ani littafin su wanda yake ya riga ya burkice ba za a kai shi suna adalci ba amma ana yi samun wani abu a cikin shi wanda yake nan alal jadda bai riga shi an burkita shi ba to shine nan dan ya ƙara kafa musu hujja yace su zo da at-taura a bude a gani ana budewa kuma sai gashi abin da ke cikin ta irin na alqur'ani ne kaga kuma siyakin kisa yana cewa sun zo ne da tunan za su samu hukunci other than wanda ke cikin at-taura wani hukunci wanda yake lesser punishment wato wani hukunci mai dan sassauci da suka ce fa innahu bu'itha bit takhfif an aiko shi da sassautawa malam ya sake cewa wa qala taifatu wasu mu suka ce rajamahuma siyasatan annabi sallallahu alaihi wasallama uke fajibu tibahu ittibahu bi kulli halin wanda gaskiyar da wajibi ne abita kowane yanayi fama za ba'd al-haqqi illa ad-dalal babu kuma abin da yake a kuma bayan gaskiya sai bata wa qala taifa wasu mu suka ce rajamahuma siyasatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wato iya salam shugabanci salo ne na iya gudanarwa shine siyasatan ba wai kace siyasa irin ta mu dan mu za ka ce siyasa to kai ana nufin kaman yaudara a'a ba haka bane ha shahu an ya fa'ala zalik siyasa anan wato iya gudanarwa dole kwarewa wajen iya gudanarwa wa hadha min aqbahil aqwali to wanda kuma ya fada haka ma maganar shi mummuna ce bal rajamahuma bi hukmin lahi alladhi la hukma siwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe su ne da hukuncin Allah wanda babu hukunci sai shi wa tadammarat hadhihi al-hukumatu anna 'ala al-zimmati idha tahakamu ilaina la nahkumu bainahum illa bi hukmi al-islam wannan yana nuna cewa idan sun kawo mana hukunci ba mu su hukunci ba sai da hukuncin Allah kamar da Allah yake fa in hakamta fa hukum bainahum bil qist idan suka kawo mana hukunci ba za mu yi musu hukunci ba sai da hukuncin Allah wa tadammanat qabula shahadati alil zimmati ba'dihim ala ba'd ko yana cewa ya halasta a karbu shaidar junansu akan junansu tare da cewa sun rasa babbar shaida babban condition na karbar shaida shine musulunci ko ba su da shi amma za su iya bada shaidar su akan junansu li'anna zaniyaini lam yuqirra domin su wannan mata da mijin mace da mijin ba su yi ikirarin cewa sun yi zina ba walam yashhad alaihim almuslimuna kuma shaidin da aka ba musu ba musulmai bane fa innahum lam yahduru zinahuma musulmai ba su halarci inda aka yi laifin ba kaifa wa fi sunani fi hadhihi alqissa yace ya ma za a faɗa haka bayan a cikin as-sunan cikin littafin Abu Dawud da wani sa ya zo game da wannan kissa cewa fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shuhudi sai annabi ya ce a kira shaidin da suka gansu faja'u arba'atun sai suka zo su hudu fa shahidu annahum ra'aw dhakarahu fi farjiha mislil mili fil mukhila suka ce sun ga zakarinsa a cikin farjinta kamar dan musayi a cikin kuratan du haka yazo a cikin littafin sunan abi daud sai dai isnadin da'ifi ne isnadin da yazo da wannan da'ifi ne al-imamu Daraqutni da ibn abdul hadi duka sun tabbatar da rauninsa wa fi ba'd turqil hadha al-hadith a wasu hanyoyin kuma kamar da yake cikin littafin mushkil al-athar da imamu tahawi faja'a arba'atun minhu mutum hudu suka zo wa fi ba'd ya wasu kuma aka ce fa qala lil yahudi sai annabi ya ce mai yahudawa e ituni bi arba'atin minkum wannan ita ce riwayan sharhu ma'ani al-athar wacce ta farko kuma sharhu abin nan sharhu mushkil al-athar duka suna da imamu Abu Ja'far al-Tahawi Allah ya gafarta mushi su ma dukkan riwayoyi ne masu rauni ta fuskar isnadi wa tadammanat al-iktifa'u bil rajmi sannan kuma wannan ainihin kissa tana nuna wadatuwa akan ar-rajm din ba tare da yin bulala ba wa Allah ya jima'a bainahu wa bainal jall cewa ba za a hada tsakanin ar-rajm jefewa da kuma yin bulala ba yace qala ibn abbas yake cewa ar-rajmu fi kitabillahi la yaghusu alayhi illa ghawwas yace batun jifan mazinata yana nan a cikin alqur'ani amma wata taska ce koyayya ba wai da ka karanta alqur'ani zaka gani ba sai ka kai wato kwaro na gaske irin su ibn abbas ne sannan zaka ganta yana mai da martani ne ga masu cewa babu alitafin Allah yace akwai amma idan ku ne da kwantsa ba za ku iya gani ba huwa qawlu ta'ala gashi na fadin Allah ya halal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katiran mimma kuntum takhfuna min alkitabi ya ku halal kitabi hakika manzo ya zo muku namu wanda yake bayyana muku da dama daga cikin ababan da kuke koyewa wato daga cikin akwai hukuncin ar-rajm wastanbatahu ghayruhu min qawli wasu kuma malaman suka ce za a iya samu wannan hukunci akan inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun ya kuma bi annabiyuna alladhina aslamu illadhina hadu Allah ya ce inna lalle mu anzalna taurata mun saukar da at-taura fiha hudan akwai shari'a a cikin ta walurun da haske ya kuma bi hannabiyuna annabawa ne suke hukunci da ita allazina aslamu waɗanda suka musulunta suke hukunci ga musulmai allazina hadu ga waɗanda suka shari'a war rabbaniyuna ko da masu hukuncin kuma akwai wato malamai na Allah wal ahbaru da sauran malamai waɗanda suke gogaggu akan ilimi bi mastufidu min kitabillah da abinda suka kiyaye aka ce su kiyaye abinda aikin da aka ba su kiyaye tafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma su shaidu ne akan haka a cikin waɗannan ayoyi an yi istinbatin cewa daga cikin hukuncin kutan da ke cikin ta akwai hukuncin rajmu wanda kuma gashi nan mun ji akwai shi a cikin at-taura din kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da kansa kuma sahabbai sun aiwatar wa qala az-zuhri fi hadisihi zuhri kuma yace fa balagana anna hadhihi al-ayata nazalat fihi mun samu labarin cewa wannan aya ta inna anzalna at-taurata fiha hudan al-aya cikin suratul ma'ida ta sauka ne game da waɗannan mutanen da suka zo masu neman a yi musu sassauci game da hukuncin zina wannan yana cikin littafin sunan Abi Dawud shi ne wannan a hadisin na Imam Buhari malam yace faslun fi kadai sallallahu alaihi wasallama fi rajuli yazni bi jariyati imraati hukuncin mutumin da magidanci da yaje ya auka wa baiwar matarsa matarsa na da baiwa sai yaje ya auka mata malam yace fil musnadi wa sunan al arba'a an min hadisi qatada a cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da sunan al arba'a abu daud da tirmidhi da nasai da ibn majah daga hadisin qatada an habib ibn salim anna rajulan yuqal lahu abdurrahman ibn hunayn wa qa'a ala jariyati imraati wani mutum da yake cewa Abdurrahman dan Hunain ya afka wa baiwar matarsa farufiya ila Nu'man ibn Bashir sai aka yi wa Nu'man dan Bashir wa huwa amirun alal Kufa yana gwamna a Kufa fa qala yace la aqdiyanna fika bi qadiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na rantsa maka da Allah zan maka hukunci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kanat ahallat halaka idan matar ce ta halasta maka cewa ga baiwa ta nan na yadda in kana da sha'awa ka je gare ta jallatuka mi'ata jalda dan maka bulala dari wa in lam takun ahallata idan ko bata halasta maka ita ba kai ne ka je da rashin kirki ka je kai rajamtuka bil hijara to kaman kowace gama garin zina ne kuma kai ka taba aure zan jefe ka fa wajaduhu ahallat halam da aka yi bincike sai aka samu cewa matar shi ta bashi izini fajaladahu mi'a sai ya mishi bulala dari wannan hadisi ne da'if kamar da Tirmidhi ya ambata gashi na malai yake cewa qala Tirmidhi fi isnadi hadha alhadith ittirab wannan hadisi akwai ittirabi a cikin isnadin sa wa samitu muhammadan ya alil bukhari ya qul yace naji malam bukhari yana cewa lam yasma qatadatu min habib ibn salim hadha alhadith qatada bai ji wannan hadisi daga habib dan salim baya ga imam bukhari da Tirmidhi al-imamu an-nasa'i shi ma ya raunata wannan hadisi haka na ibnu adiyyin al-jurjani haka na al-khattabi haka ya zo da shi da wannan inqita'i da kuma jahala haka na ibnu abdul hadi duk da yake ibnu abdul hadi ya kokarin ya tabbatar da cewa lalle qatada ya samu wannan hadisin daga Abu Dan Salim ta hanyar mukataba amma dai shi ma ya take akan cewa hadisi ne mai rauni innama rawahu an khalid ibn urfuta al-imam al-bukhari yake cewa wannan hadisi asalin riwayarsa ta hanyar Khalid ibn Urfutani wa Abu Bishr lam yasma'ahu aidan min Habib ibn Salim Abu Bishr shine Ja'far ibn Iyas shi ma bai ji daga Habib dan Salim innama rawahu shi ma ya ruwaito ne an Khalid ibn Urfuta duka wannan magana ce ta Imam al-Bukhari da Tirmidhi ke hakaito mana wasaltu Muhammadan anhu malam Tirmidhi yace kuma sai na tambayi malam Muhammad wato malam Bukhari kenan Allah ya gafarta musu gaba daya ta tambaye shi game da wannan hadisin فقال يتي انا اتقي هذا الحديث او تنسكا انا امفي انا كوريوا اما اصلن ابن دكي cikin Tirmidhi انا اتقي ina gujewa wannan hadisin ina takalantsan wa qala an-nasai nasai yace huwa muttarib hadisi ne wanda yake da rikici a cikin isnadisa wa qala abu hatim ar-razi khalid ibn urfuta majhulun al-imam an-nasai wacce maga kan shi tana a cikin tuwatul ashraf Tirmidhi shi kuma al-imam Abu Hatim ar-Razi magana shi na cikin al-Jarh wa Ta'dil na ɗansa Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi saboda haka dai duka malamai su yi cincirundo a karawar hadisi tada cewa shi malam Ibn Qayyim in ka lura da siyakin maganar sa kamar ya karkata zuwa ga karfafan hadisin wallahu a'lam malam yace wa fil musnadi was sunani an qabisa ibnu huraifin an salama ibn al muhabbiki anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada fi rajulin wa qala jariyatin ra'ati annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci game da wani mutum da ya auka ma baiwan matarsa cewa in kana takraha idan mutumin ne ya tirsasa mata yayi treatment dinta ko yayi blackmailing dinta ce in bake da ba to zan ga ya mahajiya cewa kin yi kaza ko zan sa ai miki kaza dai da mutane suke mayan aiki ko sai ta ji tsoro ta firgita ko yayi bata wani abun maye ta sha ko yayi takin dai wani advantage na kasancewar ta mustad'afa ya cutar da ita yace fa hiya hurra to daga nan ta zama ya in aka zo za a ce to hukuncin shine sun yi asarar ta a matsayin baiwa wa alaihi li sayyidatiha mithluha amma shi kuma za a sa mishi haraji cewa zai siyo baiwa kwatankwacin darajar wannan baiwar ya mai ya replace mamatar shi baiwar ta wayin kanat awat idan ko ita ma ba ta da daraja ita ma mutum banza ce tare suka kulla wannan shakiyancin akwai wato yarjejeniya da yarda akwai consent dinta fa hiya lahu to ta zama baiwar shi wa alaihi li sayyidatiha mithluha zai kuma sai wata baiwa irin ta baiwa wato matarsa wannan riwaya ita ma da'ifiya ce tana da rauni Abdurraki Sanani ya rawaito da Abu Dauda da kuma Al-Baihaqi haka nan Ibn Majah duka nan su rawaito ta Imam Bukhari daga cikin wanda suka rawaita wannan riwaya haka nan Ibn Qattan haka nan Imam Al-Baihaqi haka Abu Abdurrahman An-Nasa'i wallahu a'lam yace faktalafa nasu fil qawli bi hadha al hukm sai malamai suka yi sabani game da ya za a aiwatar da wannan hukunci fa akhadha bihi ahmad fi zahiri madhhabi kamar yadda yake cikin al furu al imam ahmad ibn hanbal yana riko da zahirin wannan hadisin da raunin sa cewa hakan za a aiwatar fa innal hadith fa innal hadisa hasan yace hadisi ne kyakkyawa wa khalid ibn urfuta qadra wa anhu thiqatani khalid ibn urfuta amuntattu guda biyu su riwaya da gare shi qatada wa abu bishrin wa lam yu'raf fihi qadhun wannan in kun tana wata irin ka'ida da ash-shaykhul albani ke aiki da ta dinnan game da mutanen da farko za a ce ba a san su ba amma sai alaliba a ga cewa wasu amuntattu su riwayo hadisi daga gare su ko ba a samu wanda ya soke su ba yace to shi a wurin shi yana ganin hasanul hadis za a yi za a ce shine wanda yake cewa ومن هذا القبيل قويت بعض الاحاديث عندما يكي مغانا اكن حديث العجل وكنت انا منكرن ترى اكن جنبايا انا نا cikin tamamul minna na Sheikhul Albani to kaga shi ma al imamu ibn qayyim al jawziya yana aiki da irin wannan kaida shine cewa idan aka samu mutum da ba a san shi ba amma ga amuntattu guda biyu qatada da kuma wannan abu bishr shine ja'far ibn iyas amuntattu ne sirwa daga gare shi walami urafihi qadhun ba san wata suka ba wal jahalatu tartafi anhu bi riwayati faqatain fiqatain to wannan jahalar ta dagu daga barin sa wal qiyas wa qawaidush shari'ati yaqtadil qawla bi mujibi hadhihi al hukumati amma kuma daman qiyasi da qa'idar shari'a suna hukunta ai aiki da wannan hukunci fa inna ihlal az zawjati shubhatun turithu suqut al haddi a wata nuska tujib yace domin samun shubhar cewa to ai matar ce ta bashi go ahead cewa ga wannan baiwar in ka ji kana da sha'awa ko lokacin da nake wani yanayi kana iya zuwa gurin ta mace tana iya mun shi wannan dan wani maslahata ko wani abu makamancin haka to aka samu wannan shubhar to wannan shubhar ta kore aukar da haddi akan shi wala tusqitu ta'zira amma ba ta hana ai mishi horo ba فكانت المئة تعزيرا ذاك وانا نقول لا دليل تعزير فإن لم تكن أهلتها إذا كنت تبت على استامشبا كان زنا هذا ما زنت فافر لا شبهة فيه باب شبهة ففيه الرجم وكما زنا عنده إنما من أورين شيء جيفان فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس شداك نيبان قونا بات كونا حكومة يوني سابا وكياسي با وما حديث سلمة ابن المحبق ف fa in saha wannan hadisin da aka sake kawo na Salama ibn Muhaddiq na wannan mata wanda ke cika Abu Dauda in ya inganta ta ayyana alqaul bihi to dole ya aiki dashi walam yu'dal anhu ba za a kauce a bashi ba walakin qala an-nasa'i la yasihhu hadha al-hadith Imam an-Nasa'i a cikin al-kubra karkashin lamba hadisi na 7100 da lamba 95 Nasa'i ya ce wannan hadisi bai inganta ba wa qala Abu Daud a cikin kitabul masail na Abu Dauda yace samitu Ahmad ibn Hanbal yaqulu allazi rawahu an Salama ibn al-Muhaddiq shaykhun la yu'raf wanda ke rawa wannan hadisi daga Salama wani mutum ne da ba a san shi wala yuhaddithu anhu ghayru al-Hasani yani qabisatu qabisat ibn Hurais yana nufin wato babu wanda ya rawaita hadisin daga sai qabisa sai Hasan shine qabisa ibn Hurais shine majhulin da ke riwaya daga Salama ibn al-Muhaddiq sahabin وقال البخاري في التاريخ الامام ابو عبد الله البخاري في كتاب التاريخ الكبير cikin juz'i na 7 yake cewa qabisatu ibn hurais sami'a salama ibn al-muhaddiq qabisatu dan hurais ya ruwaito hadisi daga salama iyanan ke cikin tarikhul kabir amma an zaga an kara da cewa fi hadithihi nazaru to wannan magana ba ta cikin tarikhul kabir sai dai tana cikin maganganun da wasu malamai suka faɗa kamar imam al-bayhaqi da makamantansu malamin sake cewa وقال ابن المنذر لا يثبت خبر سلمة ابن المحبق وان حديث سلمة ابن المحبق بيتبت با وقال البيهقي a cikin littafin ma'rifatul sunan wal athar na baihaqi yake cewa wa qabisatu ibn hurais ghayr ma'ruf wannan mutum ba a san shi ba وقال الخطابي هذا حديث منكر wannan hadisi ne abin kyama wa qabisatu ghayr ma'ruf ba a san shi ba wal hujja la taqumu bihi saboda haka babu hujja a cikin shi وكان الحسن لا يبالي ان يروي الحديث ممن سمع شيخ الخطابي yace dama shi Hasan al-Basri bai cika damuwa ba yana iya riwaya daga kowane mutum wa qa'ifatun ukhra qabilat al-haditha wasu malaman kuma suka anshi hadisin thumma ikhtalafu fihi sannan suka yi sabani game da hadisin fa qalat qa'ifa huwa mansukhun wasu malamai a cikin su suka ce amma an share hukuncin wa kana hadha qabla nuzul al-hudud suka ce wannan hukuncin da mutun ya sadi da baiwar matarsa a ce sai dai biya ta da wata baiwa kuma wannan ta zama tashi inda yaddarta babu yaddarta ya biya kuma wannan bata zama tashi bata zama ya suka ce wannan duka ya faru ne a lokacin da ake ainihin wato kafin a sokar da hukuncin hukunci wa qalat qa'ifa bal wajhu annahu idza istakraha idan ya tirsasa mata ne faqad afsadaha ala sayyidatiha to ya bata wa uwar gidan shi bai watta ya lalata mata ita walam tabqa mimman tasduhu laha ta zama bata dace ta ci gaba da rayuwar ita ba wa ulhiqa bihal aru wato wannan abin Allah wadare na zina ya shafi uwar gidan in ta ci gaba da zama da ita wa hadha muslatun ma'nawiyya wannan musla ce a ma'anance wato kishiyar musla abin nan a ganin ido shine daddatsa abu ko lalata shi au ablagu min kai ya mafi haka huwa qattadan mana amrayni yana dauke da abu guda biyu itlafuha ala sayyidatiha ya lalata ma uwar gidanta baiwata wal musaltul ma'nawiyya biha sannan ita kanta ya bata ta saboda zina bata diya mace ne falazim faylzamuhu gharamatuha li sayyidatiha da baka wajibi ya biya wato diya na kuɗi ko irin wannan baiwa wato utaku alaihi ta kuma yanta ta wa amma in bawa at idan ko da yaddatta ne faqad afsadaha ala sayyidatiha to ya bata ma urgijiyanta ita fatalzamuhu qimatu halaha saboda ka wajibi ya biya qimata wa yamlikuha sai kuma ya mallake ta lianna alqimata qad istahaqqat alaihi ta zama dole akan shi wannan kamar irin abin da mutum zai ce ba kaje mutane suna fatawa cewa wani da wani da wancan da wani sun yi zina ko za su iya yin aure ai sai fuka mata su yi aure tunda su suka bata junan su ko ko zai bata wani auren sai ya je ya ci gaba da aurenta tunda dama ya santa shine ya bata ta to sai ya dauki asarar bata ta Allah ya kyauta yace wa bi mutawaatiha wa iradatiha kharajat an shubhatil musla tunda ta yadda da yaddata da iradar ta yi to yanzu ta fita daga wancan shubuhan na musla na cewa an bata ta ita ta bata kanta ke qalu wala bu'da fi tanzilil itlafil ma'nawi manzilatal itlafil hissi wannan ba abu ne da yake nesa a sanya cewa itlaf na ma'ana yana matsayin kamar itlaf hissi idkilahuma yahulu bainal maliki wa bainal intifai bi mulki, domin dukkanin su ya bata wa mutum abin shi ba zai ci moriyarsa ba. Wala riba anna jariyatan zauja idza sarat mawqu'atan li zawjiha, babu makawa idan baiwar wata mata ta zama abin takin mijinta, fa innaha la tabqa li sayyidatiha, ba ta taba zama karkashin urgijinta ba, za ta dinga ita ma kafada da kafada take da ita, saboda ita ma mai gidan yana zuwa wurinta. Kama kanat qabla al wati, ba ta zama kafin nan ba, wato matsayinta a uwar gidan bai zama daya ba. In ta kaleta tana jin bakin ciki, ita kuma tana mata gadara cewa ai mijin ma yana kaza. Fa hadha al hukm min ahsan al ahkam, wannan hukunci ne mai kyau kware da gaske. Wa huwa muwafiqun lil qiyasi li qiyas al usul, ya dace da kaida ta yadda ake kafa hukunci hukunci. Wa bil jumla fal qawlu bihi mabniyun ala qabul al hadith, yace amma dai hukuncin za a karbe shi ne idan da an karba hadisin. Wala nusrata wala tadurru kasaratul mukhalifin lahu, yawan wanda suka zaba hadisin ba abun dube bane. Walau kanu ad'afa ad'afi, yace koda yawan su yayi yawa ya ninka yawan su na yanzu. Shi zaka ji na ce tun farko shi Ibnul Qayyim ga alama ya karkata izuwa ga ainihin wato wannan hadisin cewa a karba, kuma dai haka ake aiki da shi duk da raunin isnadin. Amma dai malamai suna kau da kai suna aiki da shi, saboda abu ne da ya shahara tsakankanin alƙalai suna irin wannan hukunci. Ba mu saurara nan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.